Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Laraba, 16 ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda cewa akwai yiwuwar har yanzu Russia na kokarin mamaye Ukraine. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Talata cewa miliyoyin mutanen Yemen na cikin hadari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa. Wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ya faɗa jiya Talata cewa Al-Shabab tana ci gaba da zama barazana ga tsaron Somalia.
Dokanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi ƙarin naira trillion 2.5 don samar da ƙarin kudaden tallafi na mai a wannan shekara.
Gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din nan duk yadda aka yi za mu biya sabili da mu rage wa mutanen Najeriya wahala. Amma ni a ganina ba wai gwamnati ba za ta iya yi ba, amma za ta yi shi da wahala.
Yayin da a Najeriya har ila yau ake ci gaba da laliban dan takarar da zai maye gurbin shugaba Muhammadu Buhari bayan ya kammala wa'adinsa na biyu a baɗi. Batun matsalar rashin tsaro shine yafi jin hankalin jama'a musamman arewacin Najeriya.
Problem muke da shi yanzu a Najeriya yanzu at the moment sai kaga an assign mutum, an sa mutum yayi aiki, yace a ce to gashi ka je kai delivery wannan abun. Ba amma waiwayawa gefe a ga cewa aikin nan yayi ko bai ba.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya. Amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Russia na kokarin mamaye Ukraine. Sannan ya buƙaci shugaban Russia Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani. A ranar Talata, Putin ya ce a shirye yake ya tattauna da Amurka da kuma ƙawayenta na ƙungiyar tsaro ta NATO game da girke makamai masu linzami da atisayen sojoji a Turai, bayan da Moscow ta ba da sanarwar za ta janye wasu sojoji daga bakin iyakarta da Ukraine. Kakakin fadar White House Jen Psaki ta ce Amurka da NATO suna fatar za a rage sojojin masu yawa. Babban sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa babbar ƙungiyar ƙawancin soji da ƙasashen yamma ta yi maraba da alamun da Moscow take nunawa cewa kila za ta ci gaba da tattaunawar diflomasiya game da batun tsaron Turai da kuma tankiyar da aka yi game da Ukraine da janye sojoji nesa daga bakin iyakar Ukraine. Kakakin ma'aikatar tsaron Russia Igor Konashenkov ya ce za a ci gaba da babban atisaye kusa da Ukraine, amma kuma bataliyoyi na gundumomin yamma da kudu sun gama atisayensu sannan sun fara komawa sansanoninsu. Sai dai nan take ba za a iya tabbatar da janyewar tasu ba. Babban jami'in gudanar da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗi a ranar Talata cewa miliyoyin mutanen Yemen na cikin hadari yayin da kudaden tallafi ke shirin karewa. A watan Disamba, shirin samar da abinci na duniya ya rage adadin abinci da zai bayar zuwa ga mutum miliyan 8. Martin Griffith ya faɗa wa Majalisar Tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya. Ya ce a watan Maris za a soke jirage masu kai agajin abinci da ma'aikata zuwa ƙasar. Kusan mutanen Yemen miliyan 21, wato fiye da kashi 2/3 na al'ummar ƙasar, suna buƙatar agaji. Griffith ya ƙara da cewa ba mu taɓa zaton cewa ba za mu iya ba mutane masu jin yunwa abinci ba kwata-kwata. A makon da ya gabata ya saki dala miliyan 20 daga asusun agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya zuwa Yemen. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jami'in kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ya faɗa jiya Talata cewa yayin da Al-Shabaab take ci gaba da zama barazana ga tsaron Somalia. Kungiyar ta AU tana kuma saka idanu game da yiwuwar farfadowar kungiyar ISIS. Francis Katano Jose Madeira wakilin na musamman a kungiyar ta AU a Somalia kuma shugaban ofishin jakadancin AU a Somalia wanda ake kira AMISOM ya ce an samu karuwar tazuma mai alaka da ta'addanci a Somalia inda ake mayar da hannun agogo baya a tsarin zaben kasar. Madeira ya ce suna sa ido akan ayyukan ta'addanci guda biyu kuma lamarin ya fito fili cewa suna farfadowa. Ga alama Al-Shabaab tana kara kaimi domin kawo cikas a shirin zaben da ake yi a cewar sa. Ya kuma bada misali da harin da aka kai ranar Alhamis a Mogadishu inda aka nufi wani ayarin wakilan zabe a Somaliland a zaman wani misali a halin da ake ciki.
To anjima kadan zamu kawo muku karshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da batun tallafin mai a Najeriya. Inda shugaba Muhammadu Buhari ya nemi majalisar dattawa ta amince masa karin naira trillion 2.5 a kasafin kudin shekarar 2022 domin samar da tallafin man fetur daga watan Yuni zuwa Disamba na wannan shekara. Amma wasu ƴan majalisa da ƙwararru sun nuna shakku kan yadda za a samu irin wannan ƙari a kasafin kudin na shekarar 2022 da ya zama kasafi mafi girma a tarihin ƙasar wanda ya kai naira trillion 17.1. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani daga Abuja.
Following the suspension of PMS subsidy removal, the 2022 budget framework has been revised to fully provide for PMS subsidy. An additional provision of 2.557 trillion naira will be required to fund the petroleum subsidy in 2022.
Shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan kenan yake karanta wasikar Shugaba Muhammadu Buhari inda ya nemi majalisar ta amince masa ƙarin naira trillion 2.557 a kasafin kashi wajen man fetur 4.43 a kasafin domin biyan tallafin man fetur a zaman na ƙarshe kafin gwamnati ta cire hannunta daga biyan tallafin baki daya. Ko da yake shugaba Buhari ya ce majalisa ta san hikimar da za ta yi na samu waɗannan kuɗaɗe ba tare da ta ƙara yawan adadin kasafin kuɗin na bana ba, wanda shine kasafi mafi tsoka da aka taɓa yi a tarihin ƙasar wanda ya kama naira trillion 17.1. Amma ɗaya cikin ƴaƴan majalisar dattawa kuma mamba a kwamitin kasafin kuɗi, Yusuf Abubakar Yusuf, ya bayyana ra'ayinsa a game da ƙarin da shugaba Buhari ya nema.
Gwamnati tana da hurumi ta ce lallai mu subsidy din nan duk yadda aka yi za mu biya sabili da mu rage wa mutanen Najeriya wahala. Gwamnati za ta iya yin wannan, hanyoyin gwamnati kuma na da yawa, amma ni a gani na ba wai gwamnati ba za ta iya yi ba, amma za ta yi shi da wahala. Koko a wasu ayyukan da za a yi a rage su, to amma wannan duka ba shi ba ne. Abin da yake faruwa dole ne mu yarda a ƙasar nan canjin kuɗin naira da dala abu ne wanda ba mu rike shi da yadda ya kamata ba, sabili da a yau idan aka ce za a canja dala ɗaya da naira ɗari wannan subsidy ba za a yi ta ba, ma gaba kida subsidy za ta tafi.
Shi kuwa ƙwararren a fannin tattalin arziki Abubakar Ali ya bada shawara ne akan yadda za a sarrafa naira trillion 2.557.
Gwamnati ta samu wannan kuɗin nan ta yi wani abu mai kama da PTF, da in a samu wannan kuɗin nan trillion 2 da 'yan kan nan a sa su ayyuka wanda na asibiti ne, na ruwa ne, na hanya ne, a samu specific ayyukan da za a yi da wannan kuɗin nan, musamman za a sa ido a wannan kuɗin nan a maimakon a ba mutane 5,000, to wannan kuɗaɗen nan a taru a yi wannan gyare-gyaren nan wanda yake zai bunƙasa tattalin arziki, wanda zai samo a wasu hanyar aiki wanda za a yi amfani da shi.
Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a wannan batu na bada tallafi ko akasin haka, ganin cewa watanni 15 kacal ya ragewa wannan gwamnati ta sauka daga mulkin ƙasar, amma ta ɗage batun cire tallafin zuwa watanni 18 nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. To ana dai tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
jiya Talata, Birtaniya ta sanar cewa za ta dauki nauyin taron kasa da kasa tare da Majalisar Dinkin Duniya a wata mai zuwa don taimakawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin kai agaji a Afghanistan, inda ma'aikatan agaji suke ganin fargabar yunwa mai tsanani ka iya kashe mutane fiye da shekaru 20 na yaƙi da ya gabata. An shirya taron ne don tara dala biliyan 4.4 da Majalisar Dinkin Duniya ke yi don isar da abinci, muhalli da kuma ayyukan kiwon lafiya zuwa ga mutanen Afghanistan miliyan 23, kusan rabin al'ummar kasar da ke bukatar agajin gaggawa. Sanarwar ta jiya Talata ta zo ne kusan mako guda bayan da manyan tawagar Birtaniya ta kai ziyara zuwa Kabul, babban birnin Afghanistan, don tattaunawa da shugabannin Taliban game da yadda za a shawo kan rikicin ayyukan jinƙai. An saki wasu Turkawa 'yan jarida guda uku jiya Talata, sa'o'i kaɗan bayan ɗaure su game da ba da rahoton mutuwar wasu jami'an leƙen asiri Turkawa a ƙasar Libya a shekarar 2020, a cewar wani loya da kuma wani ɗan adawa. A watan Satumbar 2020 aka samu wasu 'yan jarida biyar da laifin bayyana bayanai da suka nuna takardu mai alaƙa da ayyukan leƙen asiri. An tsare su a wurare daban-daban har zuwa wata 6 kafin aka yanke musu hukunci. Tuhume-tuhumen da suka shafi labarai da aka watsa a kafofin sada zumunta jim kaɗan bayan shugaba Recep Tayyip Erdogan ya ce a watan Fabrairun 2020 ƙasar ta Turkiyya ta samu waɗanda suka yi shahada da dama a ƙasar Libya. Turkiyya ta ba da tallafin sojoji da kuma ba da horo ga gwamnatin Libya da kasashen duniya suka amince da ita, inda ta taimaka wajen daƙile hare-haren da dakarun gabashin Libya suka daɗe suna kaiwa a Tripoli, babban birnin ƙasar, wanda Khalifa Haftar ya jagoranta. An yanke wa 'yan jarida biyu hukuncin shekara 3 da wata 9 a gidan yari a watan Satumban 2020, yayin da kuma sauran 3 aka yanke musu shekara 4 da wata 9 a gidan yari.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya matsalar rashin tsaro a yankin arewacin kasar shine batun da ya dauki hankalin wani babban taro da wata kungiya mai goyon bayan tsohon gwamnatin Lagos Bola Ahmed Tinubu ta shirya a Mina fadar gwamnatin jihar Neja. Taron ya gudana ne yayin da masu sha'awar tsayawa takarar shugaban kasa ke ci gaba da bayyana gabanin zaben wanda za a yi a shekara mai zuwa. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Mahalarta wannan taro dai sun fito ne daga jihohi 19 na yankin arewacin Najeriya. Alhaji Aminu Tafida shine shugaban wannan kungiya mai kula da jihar Naija.
Yo, idan muka ce wasu tsararu da suke daukan ganin cewa su ne 'yan arewa za su yi tsawa kada kai mulki wani wuri a bata arewa, sun hana kashe mu ne. Wani gudunmawa suka baya wurin tsaye da a kashe mu, me suke yi na wurin kare rayuka da dukiyar talakawa wanda suke jagoranta? Babu shi.
Jihar Borno da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da matsalar tashin hankalin 'yan kungiyar Boko Haram. Injiniya Mustapha Umar shine shugaban kungiyar na jihar Borno, ya ce shugaba mai sanya idanu akan al'amura shi suke bukata.
Problem muke da shi yanzu a Najeriya yanzu at the moment sai kaga ni mutum an sa mutum yayi aiki a ce to gashi ka je ka delivery wannan abun, ba amma waiwayawa gefe aga cewa aiki nan yayi ko bai ba.
Malama Balkisu Yusuf da tace mata da yara kanana ke shan bakar azaba a wannan lamari na rashin tsaron, a saboda haka suna fatan samun shugabanci da zai kula da wannan al'amari.
Ba dai abin da ke damun mu a kasa insecurity, kuma insha Allah idan yazo za a kawo tsaya kafin ma shekaran kashi Muhammadu Buhari ya wuce. Muna roƙon Allah Ubangiji ya kama na iyakan wannan rashin zama lafiya.
Ambassada Abdullahi Ahmad Sokoto shine shugaban wannan kungiya a Najeriya, ya ce duk da yake Bola Tinubu yana cikin wannan gwamnati ta APC. Amma kuma rashin yin katsalandan a shugabanci yasa bai cika shiga al'amurra ba.
Alhamdulillah, ina ƙara tabbatar ma da cewa Tinubu mutum ne wanda ya kasance baya buƙatar yayi katsalandan abinda zai kawo matsala ga ƙasa. Domin me shugaba ne na gefen su inda aka fito kafin ya zama shugaba na wannan ruling party.
Masu nazarin siyasa dai na ganin matsalar rashin tsaron a yankin arewacin Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da APC za ta fuskanta a lokacin yakin neman zaben na shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha da wannan rahoto. To, idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, kungiyoyin ɗalibai sun umarci magoya bayan su da su ƙauracewa ajujuwan karatu har sai an gudanar da ƙwaƙƙwaran bincike kan musabbabin mutuwar wani ɗalibin sakandare da ake zargin jami'an tsaro ne suka bindige shi har lahira. Kungiyoyin sun yi kiran ne a wani taron gaggawa da suka gudanar a Yamai bayan mutuwar ɗalibin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Sulaiman Mumuni Barma ya aiko mana.
Wannan mummunan al'amari ya faru ne gab da makarantar sakandaren sai Jebagrad da aka fi sani da CS France Amice Niger da ke unguwar Kazuma, lokacin da wata mota kirar marsandi dauke da ɗaliban makarantar sakandaren Le Niger de Demain suke zagayen manna hotunan wani bikin da suke shirin gudanarwa, kamar yadda Maiga Munkaila na kungiyar ɗaliban makarantun sakandaren ya mai emuna karin bayani.
En venant d'ici, j'ai remarqué que la voiture ça voulait être ton. Assez ils ont tiré sur elle.
Yace lokacin da na iso wurin na iske mota tana hayaki kamar wace ta kone sakamakon harbin bindiga. Yaran da ke cikin ta su biyar, samari biyu da budurwa guda a baya, mutum guda da direba suna gaba. Kawai sai naji suna ihu suna cewa yaro ya mutu. Na tambaye su me ya faru, sai suka ce wuta aka bude musu.
Je vu le corps, il y a le sang et ce qui montre que vraiment il y a eu des tirs de balles réelles.
Dangin wannan yaro mai suna Nuruddin dake ajin karshen makarantar share fagen shiga jami'a ta CSP NDD sun garzaya wurin da abin ya faru cikin yanayin bacin rai kamar yadda ake gani a fuskokin su. Ga abin da wani kanin mahaifinsa ke cewa,
ni dai nan kace so na zo yanzu zai constate kare zon da ya rasu ma an kashi shi a shi yanzu muna ta shi a shi gani kare la cause mem da an buga su.
Lokaci kadan bayan faruwar wannan al'amari, yan sanda sun dauki gawarsa zuwa asibiti inda aka bayyana cewa za a gudanar da bincike a likitance domin gano ainihin masababin mutuwar wannan yaro, yayin da motar dake dauke da su ke nuna alamun harbin harsasai akalla uku. Wannan yasa kungiyoyin ɗalibai kiran taron gaugawa wanda a ƙarshe suka umarci magoya bayan su ƙauracewa ajin karatu har sai gaskiya ta bayyana. Jibril Isuhu na daga cikin abokan marigayi Nuruddin.
On n'est pas d'accord, on va pas rester regarder ce truc en train de se passer dans le pays.
Yace ba za mu yarda ba, ya kamata a yi shari'a, ba za mu zuba ido muna kallon irin wannan mummunan abubuwa suna wakana a ƙasa ba. Abun bakin ciki ne su je mana su fatattaki mayakan jihadi da ƴan Boko Haram, amma mun fararen hula a zo ana kashe mu? Gaskiya ya kamata a fido mana haƙƙinmu. Wannan na faruwa ne mako guda bayan da ɗaliban Niger suka yi taron tunawa da wasu ɗalibai uku na jami'ar Yamai waɗanda jami'an tsaro suka bindige a yayin wata zanga-zangar 1990, inda shekaru 32 bayan wannan kisa har yanzu an kasa hukunta masu hannu a wannan ɗanyen aiki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. To, kada dai amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shin menene makoman Najeriya a daidai lokacin da take fuskantar barazanar darewa? Wannan shine maudu'in da aka tafka muhawara a taron zauren BOA na wannan makon. Jama'a assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa, wato zaurin BOA na wannan makon, An tafka muhawara ne akan dambarwar yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya, da alama akasarin 'yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar, kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya Zakari Ahmad Karoji ya yi matashiya a wurin taron.
Yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin Najeriya tana kin maganansu yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba. Soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a, domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a, mun san darajar jama'a. Wannan shine dalilin da yasa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba, ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba. Saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba, to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah. Babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10 shekara 20 wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba. Tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a Najeriya, a lokacin ina dan yaro karami mai shekara 5. Kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu bane sai wannan lamarin da muke fama da ita, son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu, suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane, manyan mutane a Najeriya. A nan arewa mun yi asaran su Sardauna, su Tafa, Balewa, wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama ya mai da mu baya. Duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne, muka danne muka ce mun yafe musu. Kuma duk wannan abin da yake faruwa, manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa, kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi. Saboda haka ni ina ganin mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba, mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu.
Duk da yake dai shugabannin kungiyar 'yan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba, bisa fargabar abin da kan iya shafuwarsu na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel.
Na zo kuma na ji manyan arewa sun zo nan gaba, mata da maza, matsalan su shine Biafra da Ododuwa. Maganan Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne. Ina mare tunan siyasa sun kaban an cire su a harkar Najeriya, kuma suna sa ba su shugabancin Najeriya. Shine shi ne matsalan Najeriya. Ba yau bane aka complain mutane magana kan siyasan 'yan arewa da arewa, siyasan addini, siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da kawai mu ci abin gaba daya kawai. Kuna maganan arewa yanzu, arewa na nan gaba daya shine arewan Hausawa da Fulani. Siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har Yarbawa suke magana akan wai Ododuwa din nan, har wannan misnan shi sun dubo din nan ya zama wani abu da san shi ne. Suna magana wai Fulani suna kace mutane a garinsu, sai aka shiru gwamnatin Buhari bata wani bakai akai abin ba ta kasa ma gaba daya. Kashe na garin Yamarin nan me kawo ta kwan nan, suma suna magana Fulani ne, excuse na Fulani ne ta kawo magana wai. Sai suka je cikin daji suka fara wani abin sojoji a cikin daji, wani abin ba boye suka yi ba. Sun buga a Facebook, ana trade na mutane a Facebook. Gwamnatin Buhari ta shiru ta ganin su, daga baya suka fito suka fara kashe mutane a cikin gari, kowa ya gani abin nan gaba daya. Amma sai a zo daga baya sai a zo a bar abin siyasa, a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaban gaba daya ba shi bane. Gaskiya shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne, ya za a iya sassanta a ci gaba gaba daya. Amma matsalan su jami'ai din nan da Yarbawa gwamnati zai magana za ta fanta ne mun magana fada ba dukan su bane suke so maganan Biafra din nan. Akwai yawancin sun je su kada Biafra ba ba sa so, don suna da gidaje Abuja a can ko ina Najeriya suna sanan su ba sa so. Apop din nan kungiya ne na Nnamdi Kanu, kuma akwai yara wanda ba su da aiki. Yanzu kan in ka fara wannan Najeriya zaka da rashin aiki, zaka yara su fika ba ka da rashin aiki, akwai da yawa kuma akwai manyan su ma ba su ilimin ma a kasan waje wasu bin namu kanu dinan maganin da za a zanna a shirya a sasanta
shi kuwa Nasura Ashir Sharif daya daga cikin jagororin hadakar kungiyoyin arewacin Najeriya da suka je kotu domin nema a karba bukatun masu neman ballewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne da suke haifar da matsaloli a tafiyar Najeriya zaman kasa daya
duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun hada Najeriya bai kamata mu rusa ta ba wannan ba magana bace Bature ne yazo ya hada mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikin sa ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikin mu sai zaman to haduwar wasu sun nuna su ba su yarda da ita ba kaje ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operate republic babu kasar da suka samu civil war aka bawa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya shekara 9 bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayya kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinadakayya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa su suke juya tattalin arzikin kasa saboda ka bacewa le rabin tattalin arzikin kasa a hannun su yake to wanda yake rike tattalin arziki yace da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya saboda haka mu position din mu shine da azo a zauna ana kashe mutane babu gaira ba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da kasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayan su Igbo a Najeriya su kuri an raba gaddama a tsakanin su bisa sa ido na majalisar dinkin duniya da African Union su zabi Najeriya suke bukata ko ko Biafra suke bukata in suka zabi Biafra a tattara a ba su kasar su je su yi kasar su in sun zabi Najeriya to sai a zauna ai shar'i akan duk mutumin da ya sake dago maganar Biafra balle ya dau makani yake yakar gwamnatin kasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke yan burin-burin din wallahi ba za ta taba haƙewa da Najeriya daimi idanu ba
to sai dai kuma ba duka yan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba kasar shine mafita ba kamar yadda Muktar Ishaq ya ka sai wani commissioner daga jihar Kano ya jefa tambaya ta yaya ne ma za a raba Najeriya
da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an bada arewa mutanen kudu su tafi da yan ai za su je suna rigima tsakanin yan Niger Delta da yan Igbo za su je suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba Najeriya idan ka zo ka ce arewa mun zo mun wannan ga yan Niger Delta yan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt fa duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunanin mu na yan Najeriya da masu ilimin mu da malaman mu da yan siyasa mu dawo da hankalin mu kan ya za a yi kasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka ba da misali ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba kasar amma an ka dauki Czechoslovakia yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba kasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri amma da din cuba hero da yodo ne da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
Kudannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Talata ya ce Amurka ta yarda da cewa akwai yiwuwar har yanzu Russia na kokarin mamaye Ukraine sannan ya buƙaci shugaban Russia Vladimir Putin kan ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai tsanani.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa. Sai Jumbe Hamza da hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.